عشان نتابع المقولة بس نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داود انتي قبل كراتون من لتافي دمك فارو كراتون سأجيع بيان فضل علم السلف على علم الخلف نبب مالمي الإمام الجليل الحافظ ابن رجب الحنبلي من فاتح الله سبحانه وتعالى يمس رحمه. أجيع من كرنت wato muqaddima da malam ya gabatar a wannan littafi nasa yar takaitacciyar muqaddima wacce a karkashin ta muka danyo din su tsokaci wanda har lokaci ya tike mana a wancan zama. Da haka yau zamu shiga cikin littafi kai tsaye insha Allah ta'ala. Malai ke cewa fa naqulu wa billahi musta'an, muna fadi muna masu neman taimakon Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, kuma babu wani wayo babu ƙarfi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Malai ce qad zakara Allahu ta'ala fi kitabihi al-ilma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yi magana a cikin littafinsa, yi magana akan ilimi, taratan fi maqamil madhi, wani lokaci zaka ji Allah yana bayani ilimi a matsayin irin na yabo. Wa huwa al-ilmu an-nafi, to irin wannan ilimi shine ilimi mai amfani. Duk inda kaji Allah ya yabi wani ilimi a cikin Al-Qur'ani, to al-ilmun nafi'u ake nufi, ilimi mai amfani. Wa zakara al-ilma taratan, wani lokaci kuma zaka ji Allah ya bayani ilimi fi maqami dhanni, amma a matsayi irin na zargi. Allah zai bayani ilimi sai ya zargi ilimin. Malai ce wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u, to duk inda kaji an zargi ilimi a cikin Al-Qur'ani mai girma shine ilimin da bashi da amfani. Malai ce fa ammal awwal, amma kaga na farkon al-ilmun nafi'u kenan. Yace fa mithlu qawlihi ta'ala, kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna, shin waɗanda suke da ilimi da waɗanda ba su da ilimi za su yi daidai? To a wannan muhallin yabo ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mai ilimi. Wa qawluhu, da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى yake cewa Allah ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi, haka nan mala'iku ma sun shaida, haka nan masu ilimi ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Kaga wannan kurewa matuka ne wurin yaban ilimi da masu ilimi. Allah ya gwama shaidansa da shaidansa. Allah ce Allah ya shaida, mala'iku sun shaida, masu ilimi ma sun shaida. Ai wannan babu na daraja da ya wuce wannan in kana neman daraja na malami da falalansa. Da haka kaga wannan yabo ne. Wa qawli, da fadin Allah, wa qur rabbi zidni ilman, inda aka umarci manzon Allah aka ce kai addu'a Allah ka ƙara mini ilimi, shi ma a wannan matsayin yabo ne ga ilimi. Tunda Allah subhanahu wata'ala bai ce annabi roki Allah ya ƙara mishi dukiya ko mulki ko abin da ya kama da haka ba. Abu ɗaya Allah ya ce mu annabi roƙe shi ya ƙara masa shi ne ilimi. To wannan na nuni akan yabo akan ilimi. Wa qawlihi, da faɗin Allah, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, lallai masu tsoron Allah a cikin bayi su ne malamai. Kenan duk wani wanda ka gan shi yana kwatanta tsoron Allah, in dai ba shi cikin sahun malamai to ba tsoron Allah ba ne, ta lala ne da tabaibayi irin na shaidan. Malaman da ake nufi ba lalai wanda zai iya budewa ya karanta ba, wanda duk abin da zai yi a addininsa ko a rayuwarsa sai ya tambayi malamai ya Allah ya ce a yi, to wannan yana cikin sahun malamai ko da bai iya karatu bai iya rubutu ba. Malai ya ce wa ma qassa Allahu subhanahu min qissati Adam, da abin da Allah ya ba mu labari na kissan annabi Adam, wa ta'alimihi al-asma'a, da kuma irin yanda ya sanar da shi sunayen abubuwa, wa ardihim alal mala'ika, da kuma yanda Allah ya bijira da waɗannan abubuwa ga mala'iku yace ko bani labarin sunayen waɗannan abubuwa to duka waɗannan ababi ne irin na yabo Allah subhanahu wataala ya kawo wannan a inda yake cewa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim duka wannan matsayi ne irin na yabo ta tashi mun gudu وما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر ده كما ابين ده الله يبعد لاباري ني قصن النبي موسى ده فدين ده ما النبي خضر يچي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا الا غفرت مالن كو زاك يد ان بيكا دومين ان سامي شريان ده الله يبا ان سامي علمين ابين ده الله باكا ني شريا to duka wannan dai Allah subhanahu wataala yakan yana hakaito shi ne a babin yabo ga ilimi sai mali ce fa hadha huwa al-ilmu an-nafi'u to wannan fa shine ilimi ne amfani da ake magana akai yace wa qad akhbara an qaumin Allah subhanahu wataala kuma ya bada labarin wadansu mutane annahum utu ilman lalle fa an ba su ilimi Allah ya yarda cewa ya ba su ilimi ولم ينفعهم علمهم sai dai kuma ilimin su bai amfane su ba kenan ashe akwai ilimi mai amfani a karan kansa kuma wanda ya sami ilimin zai amfane shi akwai kuma ilimin da yake mai amfani ne a karan kansa amma wanda aka ba ilimin kuma bai amfane da wannan ilimin ba shine nan Allah ke gaya mana irin su yace fa hadha ilmun nafi'un fi nafsihi irin wannan ilimi mai amfani ne a karan kansa lakin sai dai sahibihi lam yantafi' bihi sai dai wanda aka ba ilimin kuma bai amfana da wannan ilimin ba Allah ka tsare mu daga irin wannan dabi'a yace misalin fadin Allah subhanahu wataala masalul ladina hamilat tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin wadansu mutane da aka ba su at-taura sai bas dauki wannan at-tauran ba saka ki aiki da shi misalin su shine kamar misalin jaki da ka daura mishi kayan littafai idan da ka samu jaki ka daura mishi tafsirai da hadisai da littafan tarihi da littafan fiqhu ba zai hana jaki ya rishin mutunci ba ba zai hana ya iskanci a gari ba shi duk waɗannan tsaban ilimin da yake kan shi bai san su ba to mutumin duk da Allah ba shi ilimi sai yake aiki da ilimin sa to misalin shi kamar misalin wancan jaki ne kaga wannan ilimi ne a taura ilimi ne daga Allah amma wanda aka ba bai amfana da shi ba da fadin Allah watul alaihim naba allazi atayna wa ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin Allah ya ce a ba su labarin wani mutum da Allah ya tabbatar da cewa an ba shi ilimi amma sai yake aiki da ilimin sa sai ya kasance shaytan ne ke mishi jagora ko kuma shaytan ke mishi tabaibayi ya duru akan sa sai ya kasance yana rufa mishi shaytan baya sai ya kasance cikin batutu amma fa Allah ya yarda cewa ataynahu ayatina mun ba shi kaga ni mun ba shi ayoyi mu mun ilmantar da shi amma kuma bai amfana da wannan ilimi Allah cewa law shi ina la rafa'anahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wa taba'a hawahu ya bisar ransai da fadin Allah fa khalafa min ba'dihim khalqun warithu al-kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adana wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatim 'aradun mithluhu ya'khuduhu Allah na bada labari akan yahudu da aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin suka koma suna karban roman duniya suna caccanza sakon da Allah subhanahu wataala ya sauka kuma suna yin wannan da gangar ne kuma sun san ba kyau har sai su kace insha Allah Allah zai gafarta mana ai wallahi ghafur ai wallahi ghafur rahim ai Allah zai gafarta mana amma gobe kuma in wannan bannan ta zo za su sake yin ta to kaga irin wannan ilimi mai amfani a karan kansa amma wanda aka ba ilimin bai amfana da shi ba wa qala inda Allah ke cewa adallahu Allahu ala ilmi Allah yana bayani akan waɗansu mutane da Allah ya batar da su akan ilimi mala yace ala ta'wili man ta'awwala al-ayata ala ilmin inda man adallahu Allah afassaran dake cewa ala ilmin din nan wato Allah ya batar da mutum akan shi wannan mutumin yana da ilimi akwai wannan fassaran akwai fassara ne biyu kuma Allah ya batar da mutumin alhalin Allah ya san batan ne fi cancantan shi da haka ala ilmin ko ala ilmin min inda al-alim din ko ala ilmin min inda Allah to da wanda suke cewa wannan wa adallahu Allah ala ilmin wanda Allah ya batar da shi akan yana da ilimi amma kuma sai aka haranta mishi yin aiki da ilimin sa sai ya bace to mallai ce to duka kaga wannan ilimi ne mai amfani a karan kansa amma wanda aka ba ilimin bai amfana da shi ba wa amma al-ilmu alladhi dhakarahu Allah ta'ala ala jihati dhammi lahu amma kaga ilimin da Allah ya ambace shi yana mai zargin wannan ilimin yana Allah wadai da wannan ilimin فقوله فانيكو فقوله في السهر شيني مغانا دا الله سبحانه وتعالى يأكن الأمر السهر يتش ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم سوى أن متاني سنة قوين إلمين دكي تشوتد سوبايا أنفان الدرس sai Allah ce wala qad alimu alhalin sun sani cewa laman ishtarahu duk wanda ya sai wannan ilimin ya nemi wannan ilimin malahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo ko misal baratun gobe kiyama kenan irin wannan ilimin cutarwa yake ba amfani ke yi ba da fadin Allah da yake cewa falam ma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un lokacin da gaskiya ta zo musu sai suka yi alfahari da ilimin da ke tare da su wannan sai ya hana su bin manzannin Allah subhanahu wataala da aka ilimin da ke tare da su na sanin duniya da kalekelenta to ya sha makantar da su daga ilimin sanin Allah da aka wannan ilimin mai cutarwa ne ba ne amfani bane kenan duk ilimin da mutum ke da shi abu amma kuma bai san Allah ba wannan ilimin cutar da shi zai ba zai amfani shi ba da fadin Allah ya alamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun suna da matsanancin ilimi amma akan zahirin rayuwar duniya duk da duniya da kalekelenta da hanyoyin da ake samun ta da hanyoyin da ake sarrafa ta suna da ilimi a kansa amma sun san Allah sun san gidan lahira ba su san Allah ba su san gidan lahira to irin wannan ilimin al-ilmu dharun ilimin da ke cutarwa walizalika to daga nan sai malam ya fara kawo bayanai akan irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ya azurta shi da ilimi mai amfani ya kuma nisanta shi da ilimin da bai da amfani shine sai maliki sha wala zalika to saboda sanin haka ne ja'ati sunnatu sunna tazo bi taqsimil ilmi ila nafi'in wa ghairi nafi' sunna tazo tana bambancewa ko tana rarraba ilimi akan cewa akwai ilimi mai amfani akwai ilimin da bai da amfani wal isti'azatu min al ilmi alladhi la yanfa' kuma tana neman tsari daga ilimin da bai da amfani wa su'alillahi annafi' da kuma roƙon Allah akan ilimi mai amfani fa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim an zaid bin arqam anna annabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' annabi na yin wannan addu'a allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' allah ka tsare ni da ilimin da bai da amfani wa min qalbin la yakhsha' da zuciyan da bata tsoron Allah wa min nafsin la tashba' da rai da bata koshi an bata amma tana ganin ita fa Allah bai mata komai ba irin halin da mutanen mu da yawa suke ciki a yau Allah ya ba mutum lafiya yana iya tafiya yana iya magana yana iya mika hannu ga karfi a cikin jikinsa amma yana nan yana ganin shi fa Allah bai mishi komai ba yana ganin ai wanda Allah ya ba kawai shine mai mota mai mashin wanda ya aure wanda ya gina gida shine kadai Allah ya ce maka amma shi Allah bai mishi komai ba ko shine annabi ke roƙon Allah ya tsare shi daga irin wannan rai da bata koshi wa min da'awatin la yustajabu laha manzo Allah kuma yana addu'an Allah ya tsare shi daga addu'an da ba a amsa ta abubuwan da ke jawo a ki amsa addu'an bawa suna da yawa akwai cin haram akwai i'tida'i a cikin addu'a i'tida'i shine wuce wuri mutum ya riƙa roƙon Allah abinda a hankalta ba a samu kai ta roƙon Allah Allah ka sanya in zama banjin yunwa banjin rana banjin sanyi banjin kaza banjin kaza wannan yana faruwa kaga bai faruwa da kan i'tida'i ne a cikin addu'a ko mutun ya ka addu'an Allah ka ban aljanna wanda yake akwai bini a ciki mai kalan fenti ja ka bani kuma wani wanda yake akwai dan baki baki a ƙasa Allah ka bani wata irin aljannan kuma me yanayi kaza kai ta ma Allah dallalin irin abin da kake so irin wannan duk cikin i'tida'i ne a cikin addu'a yana hana Allah karba addu'ar mutum ko kuma zuciyar mutum akwai rafkana wanda zai daga hannu yana ta addu'a amma yana cin yana ta tunani ko kuma yana ta kalle kalle wani ma za ga yana ta addu'a yana ta duk irin wannan addu'an Allah baya karba annabi ya roki Allah ya tsare shi daga irin wannan addu'a wa kharrajahu ahlus sunan min wujuhin mutaaddida anin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi ya zo a cikin abin nan sunan abi daud tirmidhi nasai ibnu majah ta hanyoyi mabambanta a sashin hanyoyin wa fi ba'dihha wa min du'a'i la yusma Allah ka raba mu da addu'an da ba a karba wa fi ba'dihha a wata riwaya wa a'udhu bika min ha'ula'i al-arba wadannan abubuwa guda hudun Allah ka tsare ni daga gare su duk wadannan hadisi ne ingantattu wa kharraja an-nasa'i min hadith jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa, haji wata addu'a, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa. Wa kharraja ibnu maja wa lafdhuhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, a riwaya ibnu maja kenan, annabi yake cewa sallallahu ilman nafi'an, ku roki Allah ya baku ilimi mai amfani, wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa, kuma ku roki Allah ya tsare ku daga ilimin da fashi da amfani. Wa kharraja at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito min hadith Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma wa zidni 'ilman, Allah ka amfani da ni da abin da ka sanar da ni, duk ilimin da ka sani to Allah ka taimake ni amfani ni, duk abin da kuma zai amfani ni Allah ka ilmantar da ni kuma Allah ka kara mini ilimi. Wannan hadisi sahihi ne, in ka cire karshen sa zaka ji a karshen hadisi musamman riwayan Ibn Majah ta ce walhamdulillahi ala kulli hal, a riwayan Tirmidhi sai ta karawa a'udhu billahi min hali ahlin nar, wadannan kare-kare guda biyu ba su inganta ba, amma wancan daidai wancan gaban ingantacce ne. Wa kharraja an-Nasa'i min hadisi Anas, malam yace al-Imam an-Nasa'i ya rawaito daga hadisin Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi, kaji ita kuma wannan riwaya. Kharraja wa kharraja Abu Nu'aym min hadisi Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان, النبي كيتش أتمنى الرواية الله إنا روحان كأذر تاني دي إيماني دوما مي يتش فرب إيمان غير دائم, سو ديوا أكن سامي إيمان دبا دوما مي با أكن سامي إيمان دي كي يو إنا نم غوبياتك يو يا يروني غوبيك ألفي. To annabi yana roƙon Allah ya azurta shi da imani dawwaman mai tabbatacci. Wa as'aluka ilman nafi'an, kuma ya Allah ka azurta da ilimi mai amfani. Fa rubba ilmin ghayra nafi', so da yau akan sami ilimin da yake bashi da amfani. Wa kharraja Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito min hadith Buraida anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah yake cewa inna min al-bayani sihran, lalle a cikin bayani akwai sihiri. Wa inna min al-ilmi jahalan, kuma a cikin ilimi akwai jahilci, kaji wata magana kuma. Wannan hadisi ya da'ifi ne, amma dai waɗansu daga cikin malamai suna ganin hadisi ne tabbatacce. Shine malai yake cewa wa inna sa'sa'ata bin sauhan fassara qawluhu inna min al-ilmi jahalan, yace sa'sa'a kamar da ya ba cikin sunan Abi Dawud din kenan, ya fassara wannan magana da ake cewa inna min al-ilmi jahalan, lalle a cikin ilimi akwai jahilci, me ake nufi cikin ilimi akwai jahilci, yace an ya takallama al-alimu ila ilmihi ma lam ya'lam fa yajhalu zalika, shine malami ko wani dalibi ya kallafa ma kansa ya rika magana akan abin da bai sani ba sai ya zama jahili da wannan, sai a tambaye ka ala gafata malam ina hukuncin kaza kuma baka sani ba, sai kai ta dubar bari kana kunyan ka ce baka sani ba, to wannan ilimi ne amma kuma a jahilci, jahilci ne amma ilminci, ila an fahimci wannan, mutum ya kallafa ma kansa ya rika magana cikin abin da bai sani ba, to irin wannan yana cutar da mutum. Wa yufassaru aidan, a wata fassaran da aka yi ma inna min al-ilmi jahalan bi anna al-ilma alladhi yadur wa la yanfa jahalu, cewa duk fa ilimin da ke cutarwa bai amfani to jahilci, kun ji fassara ne, duk wani ilimi da mutum ya samu ko tafsirin Qur'ani ne ka iya duka, ka san sharhin Sahih al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud duka ka sani, amma ko mutum bai aiki da wannan ilimin ba to ya zama jahilci, jama'a musulmi fahimci wannan, ya zama jahilci. To a farkon hadisin ya ce inna min al-bayani la sihra, akwai sihiri a cikin bayani, malamai sun ta kai komo cewa shin wannan yabo ne ko zargi, an ce a cikin bayani akwai sihiri, to wannan yabo ne ko zargi ne, waɗansu malamai suka ce wannan yabo ne, taya saboda da magana ne ake jawo hankalin mutum a lallashi zuciyarsa, ko da ka fusata mutum in ka iya magana ka ƙware gurin iya lallashi sai ka lallashi sai da ya sauko, to kaga kayi amfani da magana kaman ka sihirce shi,
sai kasance kana gyara alaƙoƙi da damage da ke tsakankaninka da mutane. To kaga wannan ya boli. Waɗansu suka ce a zargi ne saboda aikin sihiri shine yana karkatarwa ne. To duk wata magana da za a yi a karkatar da mutum daga abin da ya dace, to wannan shine wannan hadisi ke magana kai, don haka babi ne na zargi. Waɗansu kuma suka ce saboda abin da sihiri ke yi shine magana take yi, da haka wannan zai iya ɗaukan yabo zai kuma iya ɗaukan zargi. Me sihiri ke yi? Sihiri yana karkatarwa, yana juyar da abu ya koma ba a irin yanda ya kamata a ganshi ba. To duk magana idan aka yi magana ta gaskiya sai ta gyara tunanin mutum, to ta zama mai kyau. In kuma aka yi magana ta ƙarya ta ɓata tunanin mutum, ta zama ta ƙarya. Ala ayyi hal dai, duka dai wannan malamai sun yi bayani a kansa. Malai yake cewa li'anna al-jahala bihi khairu min al-ilmi bihi, kenan duk ilimin da bai da amfani shine ilimin da shine fasaran da aka yi wancan fasara ta biyu. Duk ilimin da bai da amfani shine ma'anan cewa min al-ilmi jahala, a cikin ilimi akwai jahilci. Sai malai yake cewa saboda jahilcin wannan ilimin yafi alkhairi fiye da ilimin samun iliminsa. Wato ya zama ma baka da ilimin yafi alkhairi fiye da ka samu wannan ilimin. Fa idza kana al-jahlu bi khairan minhu, idan ya zama cewa jahilcin wannan ilimin yafi alkhairi fiye da samun wannan ilimin, to fa huwa sharrun min al-jahl, wannan ilimin ma yafi zama sharri kenan sama da jahilci. Malai yake cewa hadha ka sihir, wannan kamar ilimin sihiri. Wa ghairihi, da makamantansa min al-ulum al-mudhirra, daga cikin ilimomi masu cutarwa fi dini aw fi dunya, ko addini ko kuma a duniya. Kaga malai ya bada misalin kamar ilimin sihiri, jahiltin ilimin sihiri yafi alkhairi fiye da ilimin kansa. Haka nan kamar ilmul kalam, kamar ilmul kalam, ilmul kalam za mu ɗan yi magana a gaban nan kaɗan insha Allah ta'ala a kansa. Ilmul kalam a taƙaice shine waɗanda suke tabbatar da komi da hankali ba ruwansu da nas. Idan aka samu shan bamban tsakankanin hankali da nas, to za a ɗauki hankali ne a ƙyale nas. Kun fahimta? Za a ɗauki hankali ne a ƙyale nas. Akwai hadisai na ƙarere da suke ƙirƙirowa akan wannan. Akan wannan ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wani littafi Bughyatul Murtab. Bughyatul Murtab wani ƙaton littafi ne mai mujallabi guda ɗaya. An mishi tambaya ne akan hadisai da suke magana akan hankali. To shi ne ya zauna ya wannan littafi, ƙaton littafi ne mai mujallabi guda ɗaya akan ilimin kalam. Kaga wannan ilimin cutarwa yake yi bi amfani. Kamar ilimin falsafanci, za mu yi magana a gaban nan kaɗan akan sai insha Allah ta'ala. Ilimin falsafanci mafi sharrin ilimi, ilimin da ke kora samuwan ma Allah ga baki ɗaya. Kaga wannan ilimin cutarwa yake bi amfanarwa. Da kuma waɗansu ƙa'idoji malam zai magana a kansu gaba nan kaɗan, waɗansu ƙa'idoji da aka sassanya a fiqhu, ana gina waɗansu hukunce-hukunce na shari'a wanda yake ma anzalallahu biha min sultan. An gina ƙa'idojin ne kawai da hankali da tunani, kuma wanda yake duk sun saba ma ƙa'idoji da Allah subhanahu wataala ya gina Qur'ani da sunna a kansa. To duka irin waɗannan ilimuma suna cutarwa ne, ba sa amfanarwa. Idan ka duba al'adabu shar'iyya za ka samu ƙarin bayani. Ibn Mufle ya ɗan faɗa da wannan bayani akan wannan. Wa qad ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam tafsira ba'd al-ulum allati la tanfa, an tasgo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayanin sashin ilimomin da ba su da amfani. Dan wani yana iya cewa to a ƙara mana misalai akan ilimomin da ba su da amfani. Sai malam ya ce fa fi marasil abi daud an zaid ibn aslam qala ila ya rasulullahi, an ce ya manzan Allah, ma a'lama fulanan, irin wannan shine ake ce mishi at-ta'ajjub. Ma a'lama fulanan, wato kaman a ce kai ilimin wane ya kai ya komo, shine ma'anan ma a'lama fulanan, ilimin wane ya kai ya komo. Fi'il at-ta'ajjub yana da yanayi guda biyu ne, ko ya amfani da kamar wannan ma a alama fulanan, ko kuma a ce a alim bihi, a alim bi fulan. Misali wani ilimin shi zurfi shi ne Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo a farkon muqaddimansa na Bulughul Maram, da dama daga cikin ƴan uwa ba sa fassara shi daidai. Yake cewa akrim bihi warisan wa mawrufan, akrim bihi wannan ba wai addu'a bace bi ma'ana ma akramal waritha wal mawrufa menene ya kai girma da darajar wanda ya gadin da wanda aka gada wato shi annabin da aka gada da sahabbai da suka gaje shi menene ya kai girman su to irin wannan shine fi'ilin nan hanan gore aka ce ma manzon Allah ma a'lama fulanan ya manzon Allah ilimin wani ya kai ya komo wani ya koshi da ilimi sai yake cewa bima demi menene nuna yana da zurfin ilimi sai qalu bi ansabin nasi sai aka ce kai ya san nasabobin mutane ana zuwa zai baka tarihi wani nasaban shi asalin shi daga kasa kaza ne yayi ka irin wannan nasabobin aya sai annabi yake cewa cikin wannan riwaya ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadur ilimin da bai da wani amfani jahilcin da bai da cutarwa ashe din ka jahilci wannan ba zai cutar da kai da komai ba din ka samu wannan ilimin ba zai amfane ka da komai ba wa kharraja abu nu'aym fi kitab riyad al muta'allimin min hadith baqiya an an ibn jarij an ata an abi hurata marfu'a wannan hadisin an kawo shi ma marfu'a wa fihi a cikin wannan riwayar annahum qalu suka ce a alamun nasi bi ansabil arabi suka ce wanda yafi kowa sanin nasaba na larabawa wa alamun nasi bi shi'r wanda yafi kowa sanin abin nan waƙe waƙe na larabawa wa bi mahtalafat fihi al arab wanda yafi kowa sanin abin da larabawa suka yi sabani a ciki wa zada fi akhir ya karshen ma wannan riwayar cewa tayi a cikarshen hadisin da aka ga ma annabi wannan yace da mene wane yafi zurfin ilimi suka ce yafi kowa sanin nasabar larabawa yafi kowa sanin waƙe waƙen larabawa yafi kowa sanin kaza sai annabi yake cewa al-ilmu salasa kai ilimi fa guda uku ne kawai ma khalahunna fa huwa fadlu duk abin da ba wannan ba to falala ne kawai ƙari ne ayatun muhkama ko dai aya ce a cikin alqur'ani mai girma mai zartarwa kai tsaye aw sunnatun qa'ima ko wata tsayayyar sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw faridatun adila ko kuma wata farilla tsayayya tabbatacciya amma sai malai yake cewa hadal isnad la yasih wannan isnadi bai inganta ba wa baqiya wancan a ciki an kawo baqiya dalsuhu an ghairi thiqa yana tadlisi ba daga kuma gurin thiqatu ba wadanda suke da dan rabo a cikin hadisi sun san abin da ake nufi tadlis shine malami yazo sai ya kama da jirwayi idan ya san cewa wanda ya bashi wani hadisi kamar makaryaci ne ko kuma wani dha'ifi ne maimakon ya ce wane ya gaya mu sai a ce ai wannan dha'ifi ne sai ya tsallake wannan dha'ifin sai ya dirkan wani nagartaccen malami sai ya ce daga wani bai ƙarya ba misali bari mu bada misali a ce Abubakar shine wannan dha'ifin amma Umar shi fiqa ne to idan mai magana ya tashi magana sai ya ce daga Umar kaga tsallake Abubakar sai ya ce daga Umar annabi ya ce ai bai ƙarya ba hadisin dai daga Umar din take amma me yasa ya boye wannan Abubakar din misali saboda rauni shi to sai a ce yayi tadlisi to akwai wadanda yake cikin manyan malaman hadisi suna tadlisi amma galiban wanda suke tsallake wan fiqa ne kawai salo ne irin na magana kawai ba lalle bai jin ya ambaci wannan kana iya cewa wani ya gaya mun wani ya gaya mun lokaci kuma kace kawai daga annabi an ce ka za a kira shi tadlisi na tadlisi in kuma ba daga fiqa bane to shi kuma wannan hadisi ne dha'if to shi wannan baqiya bin al-walid shi baqiya ma har yana da wani take da malaman hadisi suke cewa ahadithu baqiya laysat naqiya fa qul fi taqiya duk hadisan baqiya to laysat naqiya ba ta da tsarki fa qul fi taqiya da aka zama cikin kasantsa to shine ka wannan hadisin wa akhar alhadith wa hadithun kuma kharrajahu abu jawud wa ibn majah min hadith abdullah ibn amr ibn al-as marfu'an yake cewa al-ilmu thalatha ilimi guda uku ne wa ma su ya zalika fa huwa fadlun ayatun muhkama aw sunnatun qa'ima aw fariidatun 'adila yace wa fi isnadihi a cikin wannan isnadin shi kuma abdurrahman bin ziyad al-ifriqi shi mutumin afrika ne fihi da'fun mashhur wannan duk malamin hadisi san abdurrahman din nan da'ifi ana karatu a jami'ar islamiyya wani malami ya zo karanta hadisin abdurrahman al-ifriqi haka ce da'ifi ne wannan afrika ta tsiya don an ganshi bakin fata don an gani dan Afirka ne sai a ce da'ibi ne ya zan ba wannan ka'idan bane malaman hadisi suna da ka'idojin da suka daura kowanne mai riwayar hadisi daga gare shi da haka shi ma wannan riwaya da'ifiya ce malai ce wa qad warada al-amr bi ayyata allama bi ayyata allama min al-ansab ma tusul bihi al-arham amma kuma ingantaccen hadisi yazo umarni da cewa a nemi ilimin wato sanin nasaba gurgurdan yanda zaka sadar da zumuntanka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum babu laifi ku koyi ilimin nasaba gurgurdan yanda zai taimake ku sadar da zumunci wannan hadisi ne ingantacce Albani ya kawo shi a cikin sahih jami' ya kawo shi a cikin sahiha da haka kenan ashe idan ma ka ji ana musu wani ilimi kaman ilimin da ke da alaka da nasaba to zurfafawa a cikin sa ne ake inkari babu laifi ka san wani kawuna ne wance innata ce wani kanin mahaifina ne wance kanuwan mahaifiyata babu laifi ka san wannan gurgurdan yanda zaka sadar da zumunci amma idan ya zama ilimin nasaba zai koma ilimi ne na alfahari sai ka gano waɗanda suke da sarauta a cikin zuri'anku don karka kaɗifin mu ne in gidan sarauta mu mun gaji sarauta mu ne muke kaza mu ne muka kaza to wannan ilimin ya zama haram idan ka nemi ilimin sanin nasaba domin karka bata nasaban wani kana ta binciken nasabanku ne ka gano nagartan nasabanku domin ka sami aibi a cikin nasaban wani kai kuma baka da wannan aibin to wannan ya zama haramun ne yin wannan malai ce wa kharraja Umayd bin Zanjawiya ko bin Zanjawayhi malaman nahawu suna karanta shi da irin wannan sunan Sibawayhi Zanjawayhi Rahawayhi malaman nahawu suna karanta shi da irin wannan wasalin Zanjawayhi Sibawayhi Rahawayhi amma malaman hadisi su ba haka suke karanta shi ba sai a ce Umayd bin Zanjawiya Ishaq bin Rahawiya Sibawiya ba Sibawayhi ba kamar yadda malaman nahawu suke faɗi da haka akwai bambancin karatu tsakankanin malaman nahawu da malaman abinnan malaman hadisi ya kawo daga Humayl bin Zanjawiya min tariqin Asa an Abi Hurairah marfu'an ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum ku nemi ilimin sanin nasaba gurgurdan yanda za ku sadar da zumuncin ku sun mantahu daga nan sai ku dakata wa ta'allamu min al-arabiyyati sannan ku koyi ilimin larabci ma ta'rifuna bi kitaballahi gurgurdan wanda za ku gane qur'ani da sunna sun mantahu sannan ku dakata daga nan wa ta'allamu min an-nujumi ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahr kuma ku koyi ilimin taurari wato gurgurdan abin da zai sanar da ku abin nan wato al-qibla zai sanar da ku ku gane wato lokacin sallah ko kuma lokacin abin nan na al-qibla musamman in kun shiga teku ko kuma kuna kan tudu sun mantahu daga nan sai ku ci barki wannan hadisi da'if ne wa fi isnadi ruwatihi ibnu lahi'a akwai ibnu lahi'a kuma kowa san ibnu lahi'a dama hadisin sa da matsala wa kharraja aidan min riwayatin 'an bin abi hind qala umar sayyidina umar yake cewa ta'allamu min an-nujum ko koyi ilimin sanin taurari ma tahtaduna bihi abinda za ku samu shiriya da shi fi barrikum idan kuna tudu wa bi baharikum da kuma in kuna cikin ruwa thumma amsaku to daga nan sai ku kai ku tsaya an wa ta'allamu min an-nisbati ma tasiluna bihi arhamakum ku koyi ilimin sanin nasaba gurgurdan yanda za ku sadar da zumunci wa ta'allamu ma yahillu lakum min an-nisa'i wa yahrumu alaykum thumma antahu ababin halas da haram kuma dangane da mata ku san halas a cikin mata yi kuma ku san halas a haram a cikin mata yi daga nan sai ku kame amma wannan hadisi shi ma da'ifi ne Albani ya kawo shi a cikin da'if hadisi ne 3408 to sai malai ya ce warawa mis'a an Muhammad bin Ubaidillah qala Umar bin al-Khattab ta'allamu min an-nujumi ma ta'rifuna bihi al-qibla ku koyi ilimin taurari gurgurdan abinda za ku gane al-qibla wa tariq gurgurdan abinda zai haskaka muku gane hanya wato idan kun lura da malam da kyau da ya kawo bayani akan ilimi mari amfani sai ya fara kawo misali akan sa kaga ya ambaci ilmul ansab ilimin sanin nasaba ya ambaci ilmun nujum ilimin tawarari shine yanzu ya fara bayani akan sa yayi magana akan ilimin larabci amma zai fada da bayani akan sa a gaban nan kadan da aka ilimomin nan duka wadannan da ilimul ansab in aka zurfafa a ciki ilimin nasaba to ya zama haramu ya zama ilimi mare amfani yana daga cikin abin da manzon Allah ke neman tsari da shi da ilimin taurari in ya wuce ilimin da zaka gane hanya zaka gane alqibla zaka san lokutan sallah zaka gane shigowar damina ko fitansa to in ilimin taurari ya wuce wannan shi ma ya zama haramu mallan zai magana akan shi nan da baka kila an fahince mai kyau da haka idan ilimi ya wuce wannan ya zama haramu to shine nan mallan yake kawo mana yake cewa wa kanan nakhaiyu ibran bin yazid kenan annakhai abu imran al-kufi ya mutu hijran shekara 92 shi ibrahim an-nakhai la yara ba'san an yi ta'allama ar-rajul min an-nujumi ma yahtadi bihi yana ganin babu lafi mutun ya koyi ilimin taurari gargwada inda zai haskaka maka ka gane hanya to shi irin wannan ana fa gane shi ne kawai da tajriba yau da kullum kila an fahimta ana gane shi ne da yau da kullum shekara da shekaru an fahimci cewa waɗannan taurarin gungun waɗannan taurarin ba sa fitowa sai gab da alfijir kila shekara 200 shekara 300 an gano haka sai aka rubuta shi a cikin ilimi idan ka ga tauraruwa iri kaza to ya nuna alfijir ya kusa wannan babu lafiya ba yau da kullun ne ke gano wannan an lura cewa tauraruwa kaza idan ka ga tana yawan fitowa to damina na gab da shigowa wannan duk yau da kullun ke gano ake no ke sa a gano wannan an lura cewa tauraruwa kaza idan ka ganta to galiban tana fitowa ne alqibla to duk irin wannan babu lafi mutun ya koyi irin wannan amma ilimin da ya karo akan haka to yana da matsala shine mallan yake cewa warakhasa fi ta'limi manazil al-qamari ahmadu wa ishaq al-imamu ahmadi na ganin babu lafi sami ilimin manazil al-qamar masaukayyar wata wata yana da masaukayya guda 28 to babu lafi ka bibi wannan domin ka rika gane kwanakin wata da abin da ya kama da haka al-imamu ahmad ibn hanbal imam bin muhammad ibn hanbal ya mutu hijiran manzon Allah ne shekara 241 yana daga cikin a'imma na ahli sunna ishaq shine bin ibrahim bin makhlad ibn rahawiya ya mutu hijiran manzon Allah ne shekara 239 to suna ganin babu laifi a koyi ilimin sannan masaukayyan wata malik ce nan qalahu anhuma harbun harb shine ya ruwaito da gare su harbin isma'il abu muhammad al-kirmani al-imam al-hafiz ina daga cikin daliban al-imamu ahmad ibn hanbal ya mutu hijiran shekara 280 zada ishaq shi ishaq ya kara wai ta'allam min asma'in nujumi ma yahtadi bihi babu lafika san sunayen taurari wannan aka ce maka tauraruwa iri kaza tana fitowa a gabas to in ka danta zaka gane ta babu lafika koyi irin wannan ilimin amma wakari haqatada ta'allumi manazil qamari amma qatada bin da'ama as-sadusi thumma al-basri wanda ya mutu hijira shekara 110 wani abu shi bai yadda da wannan ba ya ce bai yadda ba saboda kar a bude kofin banna walam yarkhis ibn uyayna shi ma sufyan bin uyayna ibn amr al-kufi thumma al-makki ya mutu hijira shekara 98 shi ma bai yadda da wannan ba zakarahu harbun anhuma harb din shine ya ambaci wannan daga gare su wa qala taus bin kaysan al-yamani abu abdurrahman ya mutu hijiran shekara 106 yana cewa rubba nazirin fi nujum so da yawa akan sami wanda ke dubi zuwa ga ilimin taurari wa mutaallimu huruf abaji abijadin da mai koyan ilimin abijadin ilimin wannan da zaka ga masu bokaye suna amfani da shi daga suna amfani da wadansu harfai da jimu da yao da wawun irin wannan abajadin kenan to asalin abajadin kidaya ne wato ainihin kidaya ne na larabci suna iya cewa a din nan misali yana wakiltan kaza ba yana wakiltan kaza to sai waɗansu kai amfani da wannan ilimin sai a ce wannan a yana wakiltan kaza ba yana wakiltan kaza akwai waɗansu lambobi da suke amfani da shi idan ka je ka ce ina neman aure algafata malam ya auren nan ko ayi min istikhara sai a dauko a ce wane sunanka sai a ce sunanka Qasim sai a dauko Qasim to kafun tana wakiltan harfi kaza tana wakiltan lamba kaza sinun kaza mimun kaza sai a hada sai a buga su da wadansu kidaya na taurari a sama sai a auna su da yanayin kadawon taurari a sama sai a ce kai auren nan babu alkhairi a ciki sai a ce ka bar wannan auren to shine amfani da abajadin amma wa illa amfani da abajadin kaman kace amfani da harafan ABCD kaga wannan babu lifi a kansa amma a juyar da shi ya koma ilimin da ake gano dama ilimin taurari ma'anansa wato al-istidlal bil falakiyya ala hawadith al-ardiyya shine ilimin taurari wato kafa ko kuma tasiran tadda abin da ke faruwa a ƙasa da yanayin kadawon taurari a sama zamu tattauna akan wannan ilimin insha Allah ta'ala a cikin kitabut tauhid akwai babu ma ja'a fi tanjib Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo shi zamu tattauna akan sa insha Allah ta'ala amma dai a takeice shi ilimin taurari shine ka abunnan tasiran tadda abin da ke faruwa a ƙasa da yanayin kadawon taurari a sama to wannan ilimin bokanci ne kafirci to shine nan ma yake cewa so da yawa zaka sami mai koyan irin wannan ilimin laysa lahu indallahi khala ba shi da rabo ko misali zarratin a gaban Allah an tashi da kiyama duk inda kaji a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi an ce wanda yake aiki kaza ba shi da rabo a wurin Allah to kafiri ne ila an fahimta duk inda kaji an ce malahu fil akhirati min nasib ko min khalaq to wannan mutum aikin da mutumin yayi kafirci shine ke cewa kharrajahu harbin isma'il ne shi fitar da wannan wa kharrajahu humayl bin zanjawiyya min riwayati tawus an ibn abbas ya tabbata cewa abdullahi dan abbas ya faɗi wannan amma bai inganta cewa wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha mahmulun ala ilmi at-ta'thir la ilmi at-tasyir sai malam ya bambance maka ilimin taurari yace sun kaskashi biyu ne kenan akwai ilmi at-ta'thir akwai ilmi at-tasyir ilmi at-ta'thir shine ilimin taurari wanda ke da alaka da tasirantar da faruwan ababen ƙasa da kadawon taurari a sama wannan ilimin kafirci akwai kuma ilmi at-tasyir ilimin da shi kuma wanda zaka duba ne ya shirye tar da kai ka gane hanya ko ka gane al-qibla ko ka gane kusantowar shigan damina ko kuma alaman nisantan damina da kuma alaman yankewar damina duk irin wannan kamar yadda nace yau da kullun shi ke gada da shi ba wani ilimi ne wanda sai an hada can da can an hada can da can ba yau da kullun ne duba ne yau da kullun ke gada da wannan to shine mallan ke gaya maka cewa idan ka ji magabata suna Allah wadai da ilimin taurari to suna nufin ilmu ta'sir amma ilmu tasir wannan babu lifi a kansa mallan ya ce fa inna ilmu ta'sir batilun muharramun ilmu ta'sir bannani kuma haramun ne wa fihi warada alhadith a cikin hadisi yazo almarfu' daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man yaqata basa shu'batan min an-nujum faqad yaqata basa shu'batan min as-sihr duk wanda ya koyi wani ilimi daga cikin ilimin taurari to haƙiƙa ya koyi wani ilimi daga cikin ilimin sihiri da kan ana kira ya bokan anguwa a sani shi kharraja Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya kawo wannan hadisi min hadisi bin Abbas ko marfu'an to al-marfu' din kamar yadda nake cewa ba wannan bane wancan ne مرفوع إن شاء إن كانت تقع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أيضا كما هو لا يو حديث يازو من حديث قبيصة مرفوعا العيافة والطيارة والطرق من الجبت من زمان الله يكي تشوى العيافة إيافة شيني وتزابر الدا سنسعي كتشيا كنسا أكل شيء أن يمون كتشياكو كما a tsora ta tsuntsaye su tashi saboda idan fara ta gabas sai a ce to bukata za ta biya sai fara ta yamma a ce ba magana sai wancan ta kudu wancan ta arewa to da wannan sai arka tasirin ta da cha eh abu kaza zai faru abu kaza ba zai faru shine zajiru tay shine al-iyafa mallan shine fasara shi a gaba shine al-iyafa to manzo Allah yake cewa al-iyafa wa tiyara da champi me ma'anan canfi shi ma zamu yi shi a cikin kitabut tauhid insha Allah ta'ala akwai babu ma ja'a fi taqayyum babin da ke magana akan canfi shi kuma canfi shine tasirantar da faruwan al'amura ta sanidiyan wani abu da ake ji ko wani abu da ake gani idan mutun ya ga kuturu sai ya ce kasuwancin nan ba za ta yi riba ba in ya ga makaho sai ya ce wannan auren ba zai albarka ba idan ya ji wata magana zai fita kenan sai ya ji an ce kai hasaran rai sai ya ce magana ta lalace sai ya fasa to duka wannan shi ake kira afiya wato canfi tasirantar da wani abu ta hanyar abin da ake ji ko ake gani to annabi ya ce da wannan wa tsarka da buga kasa a buga kasa a zana can a hada can da can a fitar da wani abu da ya wuce ko kuma wani abu zai zo nan gaba annabi ya ce min aljib duk waɗannan suna cikin sihiri kaga duk waɗannan alamomi ne na ilimi da ba su da amfani bal hasali ma suna cutarwa malai ce wal iyafa zajru tay wa tarqa al khatt fil ard to akwai wani hadisi ingantacce kafin mota wannan duk da yake zamu tattauna a cikin kitabu ta insha Allah ta'ala akwai wani hadisi da yake cewa wani daga cikin annabawan Allah kana ya khatt fil ard ko kuma ya khatt bil ard ko kuma qala sallallahu alaihi wa sallam cewa wani annabi yana yin khatt yana bugun kasa to ya za an fassara shi kenan sai mu dauke shi akan cewa tunda aka ce annabi to ya nuna yana bugun kasa da wani ilimi ne da wahayi ne daga Allah da haka Allah ke sanar da shi abin da ake so ka rubuta da abin da ake so ka auna domin ya rika fitar da wadansu abubuwa amma shi wancan bugun kasa tunda wancan annabi wahayi ake masa amma shi wannan mutumin ba a yi mishi wahayi daga Allah to tabbas akwai wanda ke mishi wahayi yake bugun kasa sannan shine wa shine shaitan da haka wancan in yayi bugun kasa da wahayi daga Allah wannan in yayi bugun kasa da wahayi da shaitan da haka bugun kasan ba iri daya bane za mu ƙara bayani insha Allah ta'ala idan mun zo karatun kitabun Allah malai ce fa ilmu ta'thirin nujum batilun muharram wal amalu bi muqtadahu kataqarrubi ila nujum wa taqribul qarabin laha kufrun malai ce wannan ilimin kafirci ilimin taurari kafirci wa amma ilmu tasyir fa idha ta'allama minhu ma yahtaju ilayhi lil ihtida'i wa ma'rifati al qiblati wa qarqa kana ja'izan inda al jumhur in ya kasance ilimin taurari kamar yadda muka bayani din a san alqibla ne a gane hanya ko kuma ana zane a kasa ne domin a kamar map shine wa qarqa anan map fitar da map ai kan fitar da map domin a gane hanya an zana kasa ne an fitar da can aka fita hanya kaza za a fita guri kaza malai ce wannan babu lifi wannan babu lifi a kan a wurin malamai da dama daga cikin malaman musulunci sai malai ce wa maza da alai amma abin da ya karo akan wannan fala hajata ilayhi babu katuwa zuwa da shi wa huwa yashghalu amma huwa ahammu minhu to sai malam ya fara kawo maka dalilin da ya sanya wadansu daga cikin ilmuma marasa amfani ya kawo maka dalilin da ya sanya shari'a ta haramta su dalili na farko shine ce yashghalu amma huwa ahammu minhu yana shagartarwa daga ilimin da ya fi shi amfani kenan wannan ka dauki wannan kaida duk ilimin da ya shagaltar daga abin da ya fi shi amfani to wannan ilimin ko ya zama haram ne ko ya zama makruhi a baya jiya mun yi magana akan ulumul ghaya kamar ilimin tafsiri da ilimin sanin ma'anonin qur'ani da ilimin sanin ma'anonin hadisi ina gudun kan ce ilimin hadisi wani ya dauka musulul hadisi nake nufi ilimin sanin ma'anonin hadisi da ilimin sanin hukunce na shari'a kaga wannan ulumul ghaya ne to idan mutun ya shagaltu da wasa'i ya maida hankali akan musdalahul hadith amma bai san ma'anonin hadisin annabi ba to wannan ilimin ko dai ya zama makruhi ko ya zama haram in ya shagaltu da ulumul qur'an amma bai san tafsirin qur'ani ba ko dai ya zama haram ko ya zama makruhi saboda waɗannan wasa'i to ballantana ilmun nujum ballantana ilimin geography da shine ilimin mafba mutun ya shagaltu da ilimin geography amma bai san tauhidi ba wannan ilimin ya zama haram mutun ya shagaltu da ilimin taurari amma kuma bai san tauhidi ba bai san hadisi ba bai san fiqh ba wannan haramun ne ila an fahimce ne to wannan kaga dalili na farko kenan dalili na biyu malam zai fadi a gaba shine al-i'tirad 'ala an-nusus zurfafawa cikin ilimin taurari kan kai ga waɗansu suna fito da nassi za su rika fito da nassi sai ka ji wani a gidan radio ya fito yana gaya maka Ramadan ma na goma nan da za su zo ya san rana kaza ga watan kaza za su zo ya san ma har ranan asabar ne ko ladi ko talata ko laraba wannan shiri ta ne hauka ne ilimin wannan ilimin taurarin cutarwa ne wani ya zo ya ce maka Ramadan shekara ta 1997 da aka yi ta kaza kuskure aka yi ta saboda ai wata yana tafiya iri kaza ne rana tana kada iri kaza taurari kaza na bayyana to ba zai taba yiwa wata ya tsaya a rana kaza ba sai rana kaza wannan duk shi yi tani Allah bai bautar da mu daukan azumi ko aje azumi ko kidayen watannin mu ta hanyar wani ilimin nujum ba ta hanyar ne in kun gani ku dauki azumi in kun gani ku yi me ko aje shi kenan abin da Allah bai bautar da mu da jahili da dalibi da malami da dan kauye da dan birni kowa zai iya yi amma in aka ce sai wani ilimi na taurari ne to kun ga diyawu mu nan akwai yanki da mutum ɗaya ne ko mutum biyu suka san wannan ilimin kenan yanzu idan koma babu kenan yanzu idan babu su kenan ba za mu ga wata ba ba za mu dauki azumi ba za mu aje ba to kaga wannan zurfafawan shine shari'a take Allah wa dai shi malaike cha rubma addatta bi kayf fihi ila isa'ati dhanni bi maharibil muslimin fi amsariyat zurfafawa cikin ilimin taurari yakan kai ga har arkan munan da zato akan alqiblan da musulmi suke sallah sai kaji mutane su fito gidan radio su ta bayani wai akan alqiblan mutane ba daidai bane alqibla kaza alqibla kaza sai ta zurfafawa idan aka samu kuskure dole ai bayanin kuskure amma zurfafawa a wannan fannin a ce wai ana son ne directly sai ka kalli dakin Ka'aba to babu wani malami da ya shar'anta babu wani hadisi ko wata aya ta shar'anta maka in kana nesa da dakin Ka'aba a ce directly sai ka fuskanci dakin Ka'aba idan kana kusa da dakin Ka'aba sai ka kalli dakin Ka'aba wannan wajibi ne amma da zaran ka dan yi nisa da dakin Ka'aba to sai dai ka kalli jira adana rata Allah wajhaka fi sama falan walli annaka qiblatan tarzaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram jihar Allah ce direction din ina ne direction din al-qibla ko shike kamar mu ce ina ne direction din gabas wani yana iya ya tafi sambal wani yana iya dan karkace ka dan wani yana iya dan karkace nan in dai sun kalli direction na al-qibla na gabas shike tsanantawa hatta kai ga ana kuskurantar da mutane akan alƙiblan su har Uthaymeen a cikin littafin sa Fatwa Dhul Jalal wal Ikram sharhin da yema Bulughul Maram yake cewa abin ban takeici kaga wai har wannan sai ya kai ga ana rushe masallaci wai ana saki ginin su an samu kuskure akan alƙibla yace wannan zurfafawa ne ba shi da asali a cikin shari'a yace abin da muka sani shine hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito manzon Allah yace tsakankanin nan da nan alƙibla ne ya nuna tsakankanin kaman ka ce nan shine mene kudu kenan nan arewa annabi ya ce to tsakankanin nan kudu da arewa nan to nan shine alqibla ko shike da haka duk inda ka kalli a ciki ka takan sallata ne amma ta kai ga har ana rushe masallaci za a yi gyaran alqibla ne alqiblan ya dan karkace saboda direction na alqibla dole ne ya zama straight kaza babu wanda yake kawo wannan tsananta ne a cikin addini shine kuma malin ke bayani a yace kama wa kazalika kaseeran min ahli hadha al-ilm qadiman wa hadithan kuma inda yake masu wannan ilimi na taurari haka suka rika yi tun zamanin da haka nan ma har a yanzu dinnan haka suke yi zamanin malike ne malan dan karni na nawa ne dan karni na takwas kun ba kuma tawon fadi lokacin da ya rusu to mu ma sai mu ce har wannan zamanin nan har a gidan radio zaka ji an go ana ta wannan bayanan ana ta wannan bayanan wannan zarfafa ne babu dalilin kamar inda ce babu laifi in an gane an karkace mu alqibla to babu laifi a gyara babu laifi a gyara amma gyaran nan yana iya wa kawai a ce to kawai liman ka dai rika dan karkata zu gefe kaza ba wai sai an kai ga an rushe masallaci ko an rushe abin nan ba ila fince ne ke karwa ne ce a to ai kawai inda ma an rushe qiblan nan gaban mihrabin nan na liman to ai magabata ba su ma san wannan ba asalin shi daga kristanci ne kun gani amma kuma al'umma musulmi sun karbe shi tun zamanin da can sun karbe shi amma asali wannan mihrab din dan dakin liman din nan shari'a ba ta san da shi ba malamai da dama sun yi inkara a cikin littattafai Allah shirfa mana su wa zalika malike cewa wannan ya katabi ila i'tiqad khata'i sahaba zurfafa cikin wannan ilimin yana kai ga har sai an rika kuskurantar da sahabbai والتابعين ده تابعي في صلاتهم عشان صلولين ده سكاي في كثير من الامصار اما في يوا ده cikin garuruwan musulmi وهو باطل تو tunda ko zai kai ga kuskurantar da sahabbai a ce wani sahabi ya zauna a Habasha ya kuma rika yin sallah yana fuskantar gabas amma yawan ya zo cewa nan gabas din da wannan sahabin ya rika sallah a cikin kuskure ne to wannan ilimin kadan kawai ya zama barna ya zama haramu وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال الإمام أحمد أرويتو دفريش ينا مسألة جمسو أكان واتو كفا هجة الجدي الجدي شيني وانا تورارو دسكي تشاوي ينا قصدا ينا قصدا وتتورارو لكي قصدا قصدا دونيا to dan haka al-imam ahmad yace kafa hujja da wannan tauraruwan a ce to in aka zo ana son a gano al-qibla a ce to shikenan to a tsaya a kallon wannan tauraruwan a ga ina take al-imam ahmad yace wannan bannani shiriri ta ne ruhu ne ba wata tauraruwa da Allah madaukakin sarki ya dora mana mu riƙa kallon ta mu gane al-qibla ba ta a gurin da sallolin mu mu riƙa gane direction na al-qibla na al-qibla na dakin ka'aba kila amfancin da kyau dakin ka'aba a cewa ga wata tauraruwa wannan tauraruwan tana saitin dakin ka'aba ne da haka duk inda ka ganta to nan ne dakin ka'aba to ƙarya ne ba wata tauraruwa da Allah ya ce mani in ka ganta akwai saitin dakin ka'aba a kasanta ba ta mallai ya ce haka ne ko wa qala inna ma warada ma bainal mashriqi wal maghribi qibla ko abin da aka rubuto kenan daga annabi tsakankanin abin nan gabas da yamma akwai al-qibla wannan a madina kenan lokacin da manzon Allah ke faɗi amma shi yasa ni ce mu fa sai mu ce tsakankanin kudu da arewa akwai al-qibla kenan gabas yake cewa ya ani lam yarid i'tibar al-judai wa nahwahu min an-nujum wa qad ankara ibnu mas'ud ala ka'ab qawluhu innal falaka tadur sayyidina abdullah ibn mas'ud yayi musu ga ka'ab al-ahbar da yazo da wata magana yace ai wai duniya tana juyawa wannan wani ilimi ne wanda a wancan zamanin nasu ci gaban bai kai ba al-Abdullahi dan Mas'ud ya mishi in kai da mene zaka fara zarfafa a cikin ilimin da ba kai ka ba wa yace ka maida hankali akan duniya tana juyawa ko ba ta juyawa wa yace ka maida hankali akan wannan to shi ma sai mu dauke shi akan cewa an zarfafa har zarfafawan ya kai ga ya shagaltar da mutun daga ilimi mai amfani kamar yadda nace irin mutaren da suke astronomy a nan masu ilimin taurarin da masu ilimin geography da ire-iren waɗannan ilmomin in ya zurfafa in aka zurfafa a cikin shi ma ya zama banne amma in an dubi abin da zai ƙara mutum imani babu laifi a kansa wa ankara zalika malik al-imam malik yayi musu wannan wa ghayruhu da wanda ma ba al-imam malik ba wa ankara al-imam ahmad al-munajjimina al-imam ahmad ibn hanbal yayi inkari ga masu ilimin taurari kaulahu inda suke cewa wai inna zawala yahtalifu fil buljan wai zawali yana sassabawa a garuruwa zawali yana sassabawa a garuruwa kenan kamar irin kalandojin nan kenan shine abin da al-imam ahmad din yi inkari cewa zawali na sabawa yaushe ne azaba take shiga sai a ce a gari kaza azaba za ta shiga lokaci kaza al-asr za ta shiga lokaci kaza al-imam ahmad yi inkarin wannan amma shi ma sai mu dauke shi akan zarfafawa a cikin sa ila an fahimta zurfafawan shine shari'a ta hana menene zurfafawan idan ta kai ga zurfafawan ta kai ga ta shagaltar da mutum daga abin da yafi wannan amfani ta zama haram in ta kai ga zurfafawan ta koma cin gyaran nasi to ta zama haram zaka ji dalilin da ya sanya al-imam ahmad ya koma yana inkarin wannan mallai cewa qarya kunu inkaruhum to ga ma maganar mallam yace dalili akwai wani dalilin da yasa suke inkarin wannan aw inkaru ba'dihim ko kuma inkarin da sashin su suke yi lidhalika li'anna ar-rusula lam yatakallam fi hadha saboda manzannin Allah ba su bata lokaci sun tsaya suna ta magana akan wannan wannan wani ilimi ne kawai na zahiri yau da kullun kawai na nuna maka shi manzannin Allah ba su koma suna magana akan wannan ba wa in kana ahlu yaqta'una bihi duk da ko kasancewa masu wannan ilimin su suna ganin 100% daidai ne amma manzannin Allah ba su magana akan wannan ba sabai ma ba su suna magana akan wannan ba wa anna lishtighal bihi rubama adda ila fasadin arid kuma shagaltuwa da wannan ilimin akwai wa sai ya kai ga zuwa ga wata banna mai girma sai ya kai ga wata banna mai girma to kaga wannan na daga cikin dalilan sai mallai yace wa qadi'ta raba to kaga zai kawo maka wannan i'tirazi inda waɗansu suke cin gyaran nasi saboda irin wannan ilimin yace waɗansu sun ci gyaran nasi man kana ya'rifu hadha wanda ya san wannan ilimin ala hadithin nuzul thuluth al-layl al-akhir sai waɗansu suka ci gyaran wannan hadisin kake karban shi me dalilin su idan an ce Allah na saukowa saman duniya idan dare ya rage kashi daya to sai su ce to ai kashi dayan dare ya sha bamban tsakanin mu da Saudi akwai awa biyu idan kashin karshe na dare zai fara daga karfe 1 ne to Saudi sun fara karfe 1 mu a lokacin 11 ne tsakankanin mu da Malaysia awa 7 ne lokacin da mu yanzu muke safiya nan yanzu suna nan a yamma ne kusan karfe 2 rana ne lokacin da waɗannan gari suke farkon magriba waɗannan suna tsakiyar dare lokacin da waɗannan suka kai ƙarshen dare waɗannan suna asubahi to a wani kashin dare na ƙarshen ne Allah zai sako din kun fahimta to kaga sun ci gyaran nasi sai suka dauka Allah mutun ne kai ne idan yanzu kana safi a Najeriya ba kuma zai taba yiwa a ce kuma kai din nan kana rana a Malaysia ba kai din nan kana tsakar dare a Afghanistan ba zai taba yiwa ba in kana safiya yanzu a Najeriya to safiya kake to haka Allah yake wa ta'ala Allah amma ya kula zalimi su sai suka fassara Allah kaman wani mutum ne sai abin ya rikice musu sai suka ce to wannan hadisin ƙarya ne in aka ce in dare ya rige kashi ɗayan ƙarshe to wani daren daren wata ƙasa daren wata ƙasa kaga wannan rudani to saboda irin wannan ya sanya al-Imam Ahmad ya koma yana inkarin waɗancan da ke cewa zawali na shan bamban amma babu ta babu ai babu shakka zawali din yana shan bamban amma mai da hankali akan wannan zai iya kai ga mutum ya zurfi a ciki ya fara rena maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya magana cewa wannan maganan ba zai taba yiwa ba a ce annabi ne ya faɗi yace kai ba zai taba yiwa bane ina dalili saboda shi yana da ilimin taurari to kaga wannan haramun ne malai yace wa qala sai ka ji mai irin wannan ilimin yana ce maka thuluthul layli yahtalifu bi ikhtilafil buldan فلا يمكن ان يكون النزول في وقت معين كما ابن ده kawo a baya sai malai ya baka wata kaida da yake so ka tafi akan ta yace wa ma'lumin bil darurati dole ne kowa ya sani cewa min dinil islam ade cikin musulunci qubhu hadhal i'tira ka gane cewa wannan cin gyaran nasi da irin wannan rudanin to wannan mummunan aiki wa anna rasula lalle annabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rashidin da sahabban nan nasa guda hudu law sami'u man ya'tarudu bihi da za su ji wani mutum yana cin gyaran nasi da irin wannan rudanin tunanin lama nazaru to ba maganan kai zo mu fahimci juna bane ba za a tsaya ana wa kiran shi to zo a zauna mu ji kai meye dalilan ka ba maganan wa a tsaya a fahimci juna bane bal abinda annabi da sahabbai za su yi badaru ila uqubati azartar da shi za a yi uquba za a yi masa wa ilhaquhu bi zumratil mukhalifin al munafiqin al mukaththibin uquban ko da za a yi masa shine za a maida shi cikin sahun munafiqai ne masu ƙaryata Allah da manzansa idan da annabi zai ji mai irin wannan kafir tashi kawai zai yi tashi idan da sahabbai za su ji masu irin wannan miyagun tunanin akan nasu kafir tashi za su yi tashi ba maganan wannan za a zo a fahimci juna bane shi yasa shi yasa ba wai duk abin da baka gane bane wai zaka dauka wai ba haka yake ba akwai abin da ba zaka gane ba amma waɗanda suke da ilimi za su gane ko waɗanda suka fika ilimi za su gane to dun baka gane ba shikenan kuma sai kai musun shi bal kadzaba bi malamin hayyu bi ilimi wala ma yatim ta'wiluhu dun baka san fassarar shi baka san ma'anar shi ba shikenan sai ka bata shi to wannan tabewa ne halaka ne Allah ka tsare mu kwatankwacin irin wannan maganan shine yazo malamai da dama sun yi tsokaci sun yi wato ainihin maganganu akan wannan wani irin manhaji ne na waɗansu mabannatan mutane ko dai cikin ƙungiyoyin bata ko kuma mulhidai waɗanda yake ba lalai sama alakantar da kansu da addini ba kamin philosophers kamin mutakallimun ba lalai su alakantar da kansu da addini akwai kuma waɗanda suke alakantar da kansu da addini amma cikin ƙungiyoyin bid'a kamar irin su jahmiya zamu magana a gaba kadan akan su mu'tazila murji'a khawarij qadariya da makamantan su duk zaka ga suna da irin wannan cin gyaran nassa dani bi taqdimin aqal alal naqal suna gabatar da hankalin su akan nassa suna gabatar da hankali akan nassa shi yasa nace muku wancan littafi da Shaykhul Islam ya rubuta Bughyatul Muhtam littafi ne mai matsanancin muhimmanci akan abin da ya shafi irin waɗannan kungiyoyi na bid'a duk da kasancewa ba kowa zai iya karanta shi ba sai an sami malamai kosassu za su iya shiga cikin su fita lafiya amma dai mutun ya taka tsantsan yawa mutun ya taka tsantsan mali ce kazalika tawassul fi ilmi al-ansab to kaga maganan zurfafa wanda muke magana akai ga shine mali ke ƙara nanatawa hakanan zurfafa dai a cikin ilimin nasaba huwa mimma la yuhtaju ilayhi cikin ilimin da babu wani amfani ne babu wani amfani zuwa gare shi wa qad sabaqa an umar wa ghayruhu nahaya an sayyidina umar yayi hani akan wannan ilimin ma anna qa'ifatan min as-sahaba duk da kasancewa sashi daga cikin sahabbai kuma wa tabi'in da tabi'ai kanu ya'rifunahu sun kasance suna da ilimin nasaba waye atanuna bihi kuma suna mai da hankali akan sa kamar sayyidina abubakar yana da ilimin nasaba kamar da yazo a cikin hadisi amma dama mun yi bayanin cewa zurfafawa a cikin sa shine matsala amma in ka san ilimin nasaba gurgurda inda zai sanar da kai zumuntan ka wannan babu lafiya wa kazalika tawassu' hakanan zurfafawa fi ilmi al-arabiyyati akan ilimin larabci lughatan wa nahwan mai da hankali akan ilimin larabci ta hanyar lugha ko kuma nahwu waho mimma yashghalu 'an al-ilmi al-aham wannan ma yana shagaltarwa daga ilimi mafi muhimmanci waluqufu ma'ahu yahrumu 'ilman nafi'an kuma mai da hankali talike masa yana haramta ma mutum ilimi mai amfani wa qad karihahu al-qasim bin mukhayrama 'ilman nahwu qasim bin mukhayrama yana musun shi ilimin nahwu ma kwata kwata shi bai da ilimin nahwu ba وقال هل ما ينتهي أول هو شغله فرقنشي شغلاني كل كيكينا مغانا بصريونا مغانا كوفيونا مغانا سيبويه مغانا كسائي مغانا مبرر مغانا وانيني قاسنا من يمن يمال من لغة إنا كل كيكينا بذاك كفا حجة دا مغانا النبي دا سيدنا أبو بكر دا سيدنا عمر با كل دي سيبويه ياتي كسائي ياتي مبرر ياتي أخفش ياتي مغانا دي وانا مال من يمن يمال من لغة shine shi al-qasim bin mukhayrama yake musun shi yace fargon shi shagaltarwa ne wa akhiruhu baghyun kuma karshen shi girman kai ne duk wanda zai fi cikin ilimin nahwu ko ilimin larabci kawai zai daga kallon kai kana maganar hadisi kawai yana girgiza kafa duk ka gama ce maka to wannan mubtada ne marfu'un wa taqdiruhu duk ka gama kawai hadisi ya rubuce maka da wadannan do na sabuwan da kuma an zalla Allah bihi min sultan to amma kafin mi nisa ko da ke bari mu kare shi gaban tukuna malin yace wa arada bihi tawassu duk inda ka ji malamai suna musun ilimin larabci ko ilimin nahwu to suna musun zurfafawa ne a ciki an fahimta walizalika kariha ahmadu at-tawassu fi ma'rifati al-lugha wa ghuribiha shine zaka ji al-imam ahmad ibn hanbal yana musun mutun ya zurfafa cikin ilimin sanin larabci da gharib vocabularies na larabci domin ya karrena nasi wa ankara ala abi ubayd har al imam ahmad ibn hanbal yayi musu akan abi ubayd tawassuhu fi zalika inda ya zurfafa a cikin ilimin lugha wa qali ke cewa huwa yashghalu amma huwa ahammu minhu irin wannan ilimi yakan shagaltar da mafi yakan shagaltar ne daga ilimin da yafi shi amfani Abu Ubay zai magana akan kanshi gaba kadan insha Allah ta'ala shine Al-Qasim bin Sallam Al-Qasim bin Sallam bijimin malami ne a sashin Qur'ani da hadisi abin nan Qur'ani da lugha da kuma sunna min a'immatis salaf zai magana akan shi nan gaba kadan insha Allah ta'ala to al-Imam Ahmad yana ganin zurfafa a cikin wannan ilimin yana shagaltarwa da ilimin da yake shan fa'ida to shine nake cewa duk inda ka ji malamai suna musun ilimin larabci to suna musun shi ne saboda ɗayan abubuwa guda biyu dalili na farko dalilin da al-Imam Ahmad ya kawo cewa zai shagaltar da mutum daga abin da ya fi shi amfani. Dalili na biyu shine zai iya cin gyaran nassi. Kamar yadda muka yi magana a baya, galibin masu ilimin nahawu da masu zurfin ilimin larabci zaka ga ba su kimanta hadisi, ba su kimanta tafsiri, ba su kimanta malamai na Allah. Su komi kawai a gina shi ne akan alqawaid al-adibiyya ko wani zurfafa ne ilimin larabci. Har Qur'ani suna suka su ce nan gurin akwai kurakure na nahawu a cikin Qur'ani. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, su ce wannan akwai rakaka a ciki ko tikrar ko makamantan wannan. To waɗannan dalilan na daga cikin dalilan da ya sanya koyon larabci zurfafa a cikinsa yake da matukan haɗari. To sannan kuma akwai wani abu da malam ya faɗi a nan gaba kaɗan, ba malam ne ya faɗi ba, ni ne nakalto daga al-imam abin nan, al-imam wani ne a cikin littafin al-i'tisam, al-imam Shatibi Abu Ishaq. Abu Ishaq ya ɗauko waɗannan bayanan don waɗansu daga cikin malamai suna ƙida ilimin nahawu da zurfafa cikin ilimin larabci bid'a ne. Da ya kawo bayanan sai ya ce ba bid'a ba ce. Ya ce ilimin a karan kanshi ba shi ne yake da matsalan ba. Ya ce abin da ya sa ilimin ya zama matsala, ya ce bal min haythu ma yaksibu bihi amran za'idan bal li ajli ma yuhdithu lahum bil ard min al kibr bihi wal ujub wa ghayrihi. Saboda a mafi yawan lokaci zaka ilimin na gajir da girman kai da isa. Mutum kaga in yana tafiya in ya san larabci har wani takama yake a cikin mutane, sai ya bashi girman kai ya rika alfahari duka gama karatunka ya zo yana tambaya ka san kaza ka san kaza ka san kaza, in baka sani ba duk sai ya rena karatu. To wannan girman kai da ujubin shine maqasudin haramta wannan ilimi. Haka al-Imam Shatibi ya kawo a mujallali na farko shafi na 253, ina fatan aje a duba littafin al-i'tisam na al-Imam Shatibi. Kuma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kafin ma al-Imam Shatibi ai yayi magana akan koyon larabci, dan Ibn Taymiyyah har ma ya nakalto daga malamai da dama cewa wanda ma iya larabci suka haɗu da abokin shi sun iya larabci sai suka ki magana da larabci suka koma suna magana da wani yare. Akwai malamin da suke cewa ma sun yi harama saboda ai Allah ce udkhulu fi silmi kafa. To yaran musulunci shine larabci, da shi aka saukar da Qur'ani, da shi annabi ya magana, da shi aka rubuta littattafan addinin musulunci. Ka iya larabci kuma ka koma kana wani yare na daban haramun a gurin waɗansu malamai. Waɗansu malamai suka ce bai dace. Ibn Taymiyyah ya wannan bayani a cikin littafinsa Iqtida'us Sirat al-Mustaqim li mukhalifati ashabil jahili. To kaga ba musulmi koyon larabci ake ba, domin idan ba iya larabci ba to sai mu ce a ji a iya turanci. Ka taɓa jin an ɗauko Qur'ani ka zo sallah liman ya ce Allahu akbar in the name of Allah, kun taɓa ji an yi haka? Idan mutum ya zo ya wannan sallar shi ta yi Qur'anin arabiyyin ghayra dhi iwajin, zaka Qur'ani harshen larabci. Shi yasa duk inda ka ji ana musu wani ilimi wanda ka san shi nagartaccen ilimi ne, to ana nufin zurfafawa ne a cikin wannan ilimin. Malai ce wale haza, saboda haka ne ake cewa innal arabiyyata, lallai larabci fil kalami a cikin magana, kalmilh fi ta'am, kamar gishiri. In aka tambaye ka ina misalin larabci a cikin addini, sai ka ce kamar misalin gishiri. Ya'ani annahu yu'akhadhu minha ma yuslihu al-kalama, ana ɗaukan shi ne gwargwadon yadda magana za ta daidaita. Ka iya magana, ba za ka ɗauko mubtada ka maida shi khabar ba, ba za ka ɗauko abin nan fa'ili ka maida shi maf'uli ba. Ka iya larabci gwargwadon yadda za ka iya kiyaye wannan ƙa'idojin na magana. Kama yu'akhadhu al-milh ma yasluhu ta'am, kamar yadda ake rukon gishiri domin ya gyara abinci. Ka taɓa jin mutumin da ya zauna yana saɓani da matan shi akan ta cika gishiri? A misali suna mishi ɓannin gishiri, sai dai in hannunta ya ɗan zarce. Amma shi gishiri in ka siyo buhu ɗaya ka ajiye mata, ba a tuhuma, ba a hisabi a kai. Saboda shi akan sa shi ne da gwargwadon buƙata. In ta ta ɗiba ta sa da yawa, ita ma zai cutar da ita. In kuma aka ɗan sa bai ji ba, za ka ji an ce kai miyan nan ba gishiri, a kawo gishiri, sai an ƙara ya kai geji. To haka ilimin larabci yake. In ya wuce wuri sai ya zama ɓanna. in aka rasa shi sai zama banda da aka asame shi gurgurdan yanda zai haskaka maka ka gama Qur'ani ka gane sunna. To malam mala ya kawo wannan abu na gaba kuma ga lokaci ya riga ya kuma nan inda za mu tsaya insha Allah ta'ala. To ban da san inda za a yi karatun nan ba ko kawai mu riƙa yin karatun nan zubi ne kawai a kai sharata ta babu ƙarin bayani kawai mu ta yi da ɗan karanta bakin kawai a fasara a wuce in dai muna son magana da jarin gashi ko ɗaya bisa to kodan su malamai sun ce inda hali ya ƙare shi sati ne zuwa to me kowa gani jama'a Allah shi taimake mu Allah ya kai mu gare abinda muka faɗi dai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka karfa mana asirin duniya da lahira idan akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu tambaya sai mu babu tambaya tambayan da aka yi na larabci abin nan ko to a takaice tambaya aka yi jiya cewa Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani waɗansu daga cikin mutane suna cewa ba shi da malami idan ba ku manta ba cikin shimfiɗin da muka yi shine a ɗauki ilimi daga malamai duk wanda ya ɗauki ilimi ba daga malamai ba to akwai waɗansu uƙubobi guda huɗu da muka kawo cewa zai rasa su idan ba ku manta ba. Na farko zai rasa koyi da magabata domin babu magabacin da ba shi da malami. Na biyu zai rasa kyakkyawan ɗabi'a zai rasa kawaici ko to da sauran guda biyun ku kuma ku tuno su shi ma mun babu muraja. To sai wani ya tambaya cewa to an ce Sheikh Al-Albani ba shi da malami to wannan magana ba daidai bane. Sheikh Al-Albani yana da malami la shakka kamar yadda ɗaya daga cikin malamai na gartattu waɗanda suka yi tarjamansa Sheikh Muhammad Munajji ya yi tarjaman Sheikh Al-Albani a waɗansu kasakasai guda biyu cikin abin da yake faɗi ya kawo wannan maganan ya yi raddinta har ya kawo waɗansu daga cikin malaman Sheikh Al-Albani ɗin ya ce Sheikh Al-Albani ba shi da malamai masu yawa ba shi da malamai masu yawa ya kawo dalilan da ke haifar da haka kun san asalinsa mutumin Albaniya ne mahaifinsa wanda ya yi karatu a gurin mahaifinsa mahaifinsa wani bijimin malam ne wani bijimin malami ne na mazhaban Hanafiya kuma Sheikh Al-Albani ya yi karatu mai zurfi a gurinsa ya kuma yi karatu a gurin wani abokin mahaifinsa ya yi karatu a gurin waɗansu malamai ba su da yawa tabbas ba su da yawa malaman nasa amma kuma daga nan ya yi kafada da kafada da malamai nagartattu wanda yake shi kuma zaman da ya yi da waɗannan malaman zaman da ya yi da su zama ne na fa'idantar juna da amfanar da juna ya ci gaba da ɗaukan ka san karatu wani lokaci kana iya ɗaukan shi ta ka buɗe littafi ka zauna kai karanta amma in ka kai wani matsayi kuma kana iya ɗaukan karatu ta hanyar muzakara kamar yadda muka yi bayani akan cewa wannan shine tafarkin magabata muzakara da ɗalibai ko kuma da malamai to Sheikh Al-Albani ya yi zarra a cikin wannan matuƙa to ya sami ilimin shi daga malamai da dama daga nan kuma bayan ya samu wannan foundation ɗin sai Allah subhanahu wataala ya bashi ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa har suna kiran shi jalad wato jalad wani jajirtaccen da yake samun irin shi ma yana da wahala sai ya kasance ya ba da ƙarfi matuƙa wurin bincike da faɗa da zurfi bincikensa wanda ta kai ga Sheikh Al-Albani zai ɗauki littafi yana dubawa a maktaba zai sako daga bene zai ɗauki ƙafan shi na ɗaya ya sa a matakalan bene ɗayan ƙafan na sama saboda tsabancin wato ci da zuci na ilimi a cikin zuciyarsa sai ya awa uku ya kasa ɗaga ɗayan ƙafan awa uku yana tsaye ya kasa ɗaga saboda yana ganin kamar ɗaga ƙafan ma zai cinye mishi lokaci shi yasa yana da matsanancin bincike kwanaki na ɗan ba da tarihin shi a takaice har inda Al-Allama Ibn Baz ya roƙe shi ya rubuta wani littafi ya ba Musnad Al-Imam Ahmad Kariya ya rubuta Az-Zab Al-Ahmad an Musnadi Imam Ahmad na ba da wannan bayani to wannan malami ta kai ga irin binciken da yake yi har zai kwanta yana bacci bacci yake musamman lokacin da bashi da lafiya daya daga cikin ƴaƴan shi yake fadin wannan bashi da lafiya yana kwance cutan da yake daga nan sai aje yana kwance ne jiki ba da iya dan samu bacci sai yana mafarki to mu ce mafarki kawai sai ya ce ma dan dake zauna kusa da shi a mafarki ba da a bacci ne je ka dauko min aljarhu wata adi mujalladi na kaza dan ya je ya dauko ya ce bude min tarjaman wani ya budo kaga an fadi kaza da kaza da kaza da kaza a ciki yace eh yace alhamdulillah hallakal mushkila da ya tashi bacci dan yake ce mishi ya daga fata malam ka ce in yi ka yace ta tajassas alayya bai san ma yayi ba yace ka sa min ido ina ga kan ka sa min ido to ire-iren waɗannan abubuwan a rayuwar Sheikh Al-Albani suna da yawa kuma inda zaka gane mutum ya isa ko bai isa ba shine kaga isassu sun ce ya isa ko ba haka ba idan dai ka yadda bin ba shi yana da malama kuma ya san ilimi ka yadda irin su Uthaymeen su Sheikh Abbad Abdul Musin to ka je ka dubi irin wato yabo na alkhairi sai akan Sheikh Al-Albani har zaka ji suna cewa bin ba zai na cewa ni dai a doren kasa ban san wani bawan Allah malami da ya shagaltu akan bincike akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bibiyan isnadin su kamar Sheikh Al-Albani ba zaka je yabo na alkhairi matuka akan Sheikh Al-Albani da haka wannan magana ba daidai bane itlaqin ta amma Sheikh Al-Albani ba shi da malamai da yawa saboda irin halin da ya samu kansa ya taso daga kasar Albania suka yi hijira da mahaifinsa suka zo kasar Syria daga nan ya ci gaba daukan karatu a gurin waɗansu malamai da ya gama wannan kuma shine ya fadi gari kaza ya tashi gari kaza ana nan dai ana neman ilimi ana kuma neman fadi da ilimi wanda har daga ƙarshe ma kaga yana cikin malaman farko da suka karantar a Jami'atul Islamiyya sun karantar da su al-Allama bin Baz a wancan lokacin sun karantar yana karantar da hadisi su bin Baz kuma suna karantar da abin nan fiqhul muqaran da makamantansu da haka babban malami ne da shakka wadanda suna cewa an kore shi a kasar Saudiya wane ne wannan shi kuma insha Allah ta'ala mun tattauna cikin lokacin Allah ya sa Allah karfa mana asiri الله كبار من الأشياء بسم الله عليه وصلى الله وبركة من الجزء كما صلى الله عليه وسلم أستغفر طول إليه